Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shin ciki da gaskiya har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau shirin zai sake duba takaddamar ƴan kasuwa da karamar hukumar kuje ta Abuja kan rushe musu shaguna da aka yi. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gunar. Kiran zai sake duba wani batu ne da muka kawo muku a shekarar 2020 a karamar hukumar kuje da ke cikin kananan hukumomi shida na birnin tarayya Abuja, inda wasu ƴan kasuwa suka yi mana bayanin an rushe shagunansu da rikiyar sojoji, inda ba a ba su damar kwashe kayansu ba. Shagunan dai na tashar Wowo Park da ƴan kasuwa suka ce an sayar musu tun wajen shekarar 2001, inda suka gina shagunan dakunan cin abinci da gidan bahaya. Shugaban ƴan kasuwar Alhaji Abubakar Batu da Zaria ya ce sun buƙaci a dakatar da rushe shagunan ko a ba su damar gina na zamani kamar yadda karamar hukumar ke muradi, amma sam hakan bai yiwu ba. Duk da ma samun umarnin kotu na dakatar da rushe shagunan, amma ina sai da aka murƙushe wajen kasuwancin nasu.
Sunana Alhaji Batu Abubakar, shugaban masu shaguna na Opak wanda aka rushe.
Yi mana bayani, na ji labari kotu ta baku nasara a ƙarar da kuka shigar kan shugaban karamar hukumar kuje.
Wato Allah ya taimake mu, duka ƙaran manya guda biyu mun samu nasara. Wanda ƙaran farko da yake cewa mun kai ƙara cewa ba za mu tashi ba wurinmu ne, Allah ya taimake mu, kotu ta tabbatar mana cewa har yanzu wurinmu ne, kuma ya ba mu naira miliyan 10 na wahalar da muka yi. Sai ƙara na biyu, na kasan ƙaran da muka kai na farko, kotu ta ba da umarnin kowa ya tsaya inda yake, kada kowa ya je wurin kowa har sai an ji shari'a. Wanda ciyaman bai bi wannan umarni ba, kwana 30 da ba da wannan oda, ya zo da daddare kawai ya murƙushe duk shagunan kusan 180 da kayanmu, ba notice ba komi, haka ya ruguza shagunan nan gaba ɗaya. To mun kai shi ƙara kimbin umarnin kotu, komtan kenan, kimbin umarnin kotu a Gwagwalada. To shi ma Allah ya taimake mu, domin shi lauyoyinsu sun rubuta ba a rushe ba, lauyoyinmu ya rubuta an rushe. Allah ya taimake mu, inda lauyoyinmu ya ce to kotu ai akwai doka da ya bada dama kotu ta zo da kanta ta gani. To ita komai shari'a ta zo har kuje ta ga an rushe. Wannan dalilin ya sa ta tabbatar da laifi a kan shi, ta kuma ce a kai shi gidan yari har sai ya ba mu naira miliyan 10. To abin mamaki, ita kotu ta ba kwamishina ƴan sanda na Abuja umarni a kama shi a kai shi gidan yari. Mun cika duk sharuɗa, mun kai musu court order da komi, har yanzu da muke magana ba wanda ya kama shi yana nan yana yawan shi. Domin ta kanta hukuman, ita kanta Abuja ɗin, kamar ma ba shugabanni. Idan abu ya shafi talaka, za ka yi ta kuka ba za su ce komi ba, sai sun kashin kansu suna so su zo su ta rushe gidajen mutane ba doka ba oda. Shi dai talaka ba kowa ba ne a Abuja a wurinsu. Ko da ƙarami na kuka a matsayin shugaba, tun Musa Bello ake wannan. Mun rubuta takarda, mun yi magana a rediyo, mun rubuta Musa Bello, mun je mun ya maki ganin mu. To gashi Allah ya cire shi, kuma yana kira ga kwamishinan ƴan sanda na Abuja. Bai bi doka da aka bashi na kama ciyaman na kuje Abdullahi Suleiman Sabo, bai fi ƙarfin doka ba, ba shi da aminiti, kuma ya an tabbatar da laifi a kan shi, me zai ana kama shi? Domin ba shi da aminiti. In kuma ana yin haka, to sai talaka ne kawai, shi ne kawai talaka, shi ne na baya a Najeriya. Kwaman ciyaman ne fa kawai shi. To kwaman ciyaman ya a ce High Court Judge ta ba da umarni, har yanzu kwamishinan ƴan sanda bai kama shi ba, yana jiran mene.
To kamar yadda shugaban ƴan kasuwa Alhaji Bature ya faɗa mana, shi ma lauyan ƴan kasuwa barista Alex Zira ya ba mu labarin abin da ya faru a kotun shari'a da aka shiga.
Kasan wannan karan da aka shiga muhimmi ne, original karan da aka shiga shi ne wanda aka ke court na Honorable Justice Garba. Sa'an da ana wannan kara a kotu na Garba, da baya ba da order ranar 16 da watan 7 na 2020. Ya ce kada a taba filin nan sai an kare shari'a a kotu, kada kowa ya cire kayan wani a wurin. To a watan 8, misali ranar 14 na 2020, sai shi chama ya shiga wurin, ya rusar da wurin, ya ciccire ba wanda mai shago a wurin, ba wanda ya cire ko pin daga wurin, aka cire komi da komi. To sun ka shiga da wani kara kuma turgoi shi chairman bai bi dokan kotu ba da ya rusar da wurin. Saboda haka muka shiga da wani kara na rashin bin doka kotu, muna roƙon kotu ta keshi shurukuku saboda abin da ana kira bureaucratic contempt proceedings. So ranar 10/14 ga watan 9 sai ita kotu din a gaban Honorable Justice A.I. Akobi ta bada hukunci. Kafin ta bada hukunci ta ce gaskiya abin kunya ne wannan suna cikin mulki yanzu kuma su wannan ya kamata su cire ma mutane haƙƙinsu da rayuwarsu, suka je suna tuna ta rusar ma mutane da ginansu. Sai ta bada hukunci wa shi chairman da kuje Eraptor su biya tara na miliyan guda ko a keshi chairman zuwa prison. Sai ya zo ya cire wancan muna kiran shi contempt, sai ya zo ya bada bayani da ya sa ya yi abin da ya yi. To yanzu mun je kotu mun samu don umarni ta bada wa a ba wa commissioner of police order ya ke shi chairman prison. Muka karba order din remand warrant da kira shi wanda za a ke shi firma ke ma police turan da ba da wani shari'a. Amma har yau commissioner of police bai kone game da abin nan ba. Muna ta kira su kamar wai muna damun su ba. To an ce ba haka ai ba wanda zai san darajar kotu kuma. Dillin abin da ya faru kenan ranar 10/14 da na September din a kotun Honorable Justice A.I. Akobi a tana zama a gwagwarmayar da babban kotun Benin Tarayya.
To yanzu a haɗa wannan shiri dai rundunar 'yan sanda ta Abuja ba ta kama shugaban ƙaramar hukumar ba da ake yi wa ikirari da hadari sa gabanka inda kake so. Wa mun yi ƙoƙarin jin ta bakin shugaban ƙaramar hukumar tun 2020 zuwa yau ba mu samu nasara ba, duk da aika masa saƙonni da buga waya babu adadi. In za a tuna, shugaban hukumar tsara birane ta Abuja Muktar Galadima ya nuna gyara ne za a yi a mai da shagunan na zamani, kuma bayan an kammala za a miƙa su da 'yan kasuwar.
Muktar Galadima yi mana bayanin akwai ƙorafi da muka samu daga yankin Kuje cewa an rushe wasu shaguna na mutane ba tare kuma da ba su dama sun kwashe kayan su ko ba tare da ba su diya ba. Me za ka ce kan wannan?
Farkon fari sha'anin kasuwanni da akwai hukumar take kula da ita wanda ake kira Abuja Market Management Limited. Amma wannan ƙorafi da ake magana akai mu ba mu muka yi wani abu a wurin ba. Su ƙaramar hukumar Kuje su suka rusa kayansu akan za su sake sabunta wannan wurin. Shi yasa suka rusa wannan shagunan din, amma sun ci za su zo sake gina shagunan din ko mutanen da aka cire musu rumfunan su a gurin da a mayar da su kai.
Wato ma'ana bayan an sake gina sabbin shaguna su waɗanda aka rusa su za a ba su kayansu ko za a sake danka musu shagunan?
Na'am, za a danka su shagunan din. Suna yi ne suna sabanta ne wato abin da Bature ke kira upgrade. Za a yi upgrade wannan kasuwar din, shi yasa aka ɗaga wa wayannan shagunan da suke suna ganin kamar ba su dace da wannan lokaci ba.
Ko da yake Muktar kana bayani ne a takaice, waɗannan 'yan kasuwar sun ce sun rubuta takarda musamman har sau biyu zuwa ofishin minista saboda a duba musu kadunsu kan wannan lamarin.
Na'am, tun da yanzu har yanzu ba mu samu wani sanarwa game da wannan ba, kaga baran ce gashi abin da yake akwai ba. Inda ce an turo mana daga shi ofisin mai girma minista sai mu yi bincike mu ga me ya dace a yi a kai na shawarwari kuma da wani aikace-aikace da ya kamata a yi a kai. To amma tun da dai ba turo mana ba za mu saurara mu gani ko shi mai girma minista zai turo mana mu gani.
Muktar Galadima, abinda za mu tambaya a nan, su waɗannan 'yan kasuwa da suke cikin damuwa cewa sun rasa dukiyoyinsu da shagunansu, me za ku faɗa musu hankalinsu ya kwanta su san cewa gwamnati ba za ta bari a zalunce su ba?
Kamar da suka rubuta ma mai girma ministan babban Benin Tarayya, wannan mataki ne mai kyau da suka ɗauka. Sa'annan kuma su samu wakilansu da za su ji su samu shugabannin ƙananan ƙaramar hukumar Kuje sai su zauna da su su tattauna sai a samu maslaha. Domin gaskiya wannan tsari na wannan gwamnati ba a cika so a ga an danne matalaka haƙƙinsu ba, sai an bi duk abin da ya kamata a yi.
Masu sauraro, da yardar Allah shirin ciki da gaskiya zai bintiko ofishin shugaban ƴan sanda na birnin tarayya Abuja don jin halin da ake ciki game da umarnin da kotu ta bayar. Masu sauraro, a nan za mu ja biki ga wannan shiri tare da cigaba da sa ido da bibiyar abin da zai biyo baya, sannan mu sake dawowa domin sanar da ku. Yanzu kan a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman abokin aiki na Nasara da Mary Faya, Nisar Fila Hashim Gumel ke cewa muka kasance lafiya.